بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمين، da muka haɗu a wannan unguwa mai tarihi albarka, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna ranar Juma'a 28 ga watan Rajab miladiya Isa dan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445, wanda yi daidai da 9 ga watan 2 miladiyar Isa ɗan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2024. Muka tattaru a wannan unguwa, a wannan kowane gida, don mu tunatar da junanmu lamarin addinin musulunci, sanadiyar aure da wani ɗan uwa ya samu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan aure. Malamai sun yi karatuttuka waɗanda suke masu amfani ko masu tsada, wanda a da mutane sun kasance sai sun hau abun hawa, sun yi bataguro don su je su nemi ilimin addini a wasu garuruwa. Amma yanzu ya kai mutum na zaune gidanshi, zai yi waya ya kira a zo a aza mashi mumbari a kowace gida, mutum ɗaya biyu uku su zo su yi wa'azi. Wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malaman da suka gabata da alkhairi. Ya goyon uwa musulmi, kasancewar ni ɗaya ne daga cikin 'yan nan unguwar, zan so in yi magana kan wani abu, ko kan wata matsala, ko kan wata musiba, ko wani bala'i, ko wata fitina wadda dukkanmu baki ɗaya tana ci mun mutuwa a ɓalla. Mu sani kayan wannan ya koyon uwa musulmi, Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ɗan adam ne ba don komai ba don ya yi mishi da'a, kuma ya hana shi ya saba mishi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa gidan duniya ya zama gida ne na yin aiki, gida ne na jarabawa, gida ne na mu zo mu yi jarabawa mu tashi. Ya sa lahira ita ce gida ta dawwama, inda can ne kowa zai girbi abin da ya shibka, kowa zai kwashi aikin da ya yi sakamakon jarabawa da ya yi a nan duniya, to zai same shi ne ranar gobe alkiyama. Allah subhanahu wa ta'ala yana gani, yana cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa duk wanda ya yi aiki, kowane irin aiki ne, ko mun kankartar shi indai na alkhairi ne, to zai ga wannan aikin ranar gobe alkiyama. Haka duk wanda ya yi aiki, aikin banza, ko mun karanta wannan aikin, to ranar gobe alkiyama zai tsinci wannan aikin a hannun shi. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa wa wudi alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a ranar gobe alkiyama za a azalta mutane, kowa zai samu abun da ya kasance yana aikatawa a duniya. Wannan littafin ba zai bar kowane irin aiki ba, ko mun kankartar shi wanda mutum ya aikata na alkhairi ne ko na sharri, ba ce ya kididdige wannan aiki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yazlimu rabbuka ahada, ubangijinka bai zalumta kowa da ya daidai misalin kwayar zarra ne na aiki da ya yi. Da haka ya kuyi kuwa musulmi, wannan musiba wadda na gani ko fitina wadda na ce tana ci ma kowane daga cikin mutuwa a ƙwarya, shi ne musibar shaye-sha wadda kowa ya sani annoba ce, fitina ce, kuma duk mazaunin wannan unguwar ya san da cewa wannan unguwa Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce ta da wannan musiba. Da haka ya kuyi kuwa musulmi, mu sani cewa shari'ar musulunci babban abubuwan da ta zo don ta kare su, don ta ba su girma, don ta kula da su, don ta ba su mahimmanci, ba komi ba ne su kare ma mutane addininsu, a kare ma mutane rayukansu, ka a yi musu abin da zai cuta ma rayukansu. Haka daga cikin waɗannan abubuwa akwai hankali, haka akwai dukiya, haka akwai mutunci na mutane, a kare ma kowa mutuncin shi. Ya kuya kuwa musulmi, idan shari'ar musulunci ta kasance ta gini, dukkan babban abin da take nema shi ne ta kare waɗanga waɗannan abubuwan guda biyar, to mu sani cewa taɓa ɗaya daga cikin waɗannan abu, yin ƙoƙarin ɓata shi, yin ƙoƙarin yin ta'addanci a kan shi, to mu sani cewa saban Allah ne subhanahu wa ta'ala, kuma yana daga cikin manyan laifuka, yana daga cikin abubuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Kuma yin taba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa yana daga cikin abubuwa waɗanda suke hallakar da mutane, yana daga cikin ɓanna, yana daga cikin ta'addanci. Ya goyon uwa musulmi, babu abun da ya kai wulakanci, babu abun da ya kai rishin mutunci, babu abun da ya kai rishin sani ciwon kai, kawai mutum ya dinga adawar kai shi shi da karkar kanshi, ba wani ke adawar shi ba, a'a shi yake adawar gangan jikin shi da kanshi, shi yake adawar hankalin shi da kanshi, shi yake adawar lahiyar shi da kanshi. Saboda me? Saboda yana ɗaukar kayan shaye-shaye yana sa a cikin jikin shi, tare da cewa ya san cewa waɗannan kayan shaye-shaye suna sa rashin lafiya, suna sa hankali ya gushe, suna wulakantar da mutum, suna maida mutum mai daraja su maida shi kaskantacce, suna wulakantar da shi, suna maida shi mara kima, suna maida shi mara daraja a cikin mutane. Amma tare da haka nan zai dinga biyan kuɗin shi yana sayan wannan kayan shaye-shaye yana shi. Da haka babu abun da ya kai ta'addanci, babu abun da ya kai rishin hankali, babu abun da ya kai wulakanci. Kowan mutum ya kasance shi ne yake adawa kanshi da shi kamar kankanshi. Yau kowa ya san inda matsalar shaye-shaye take kai mutum, amma zai sa kuɗin shi, ya tada ƙawar shi, ya tayyaza, ya shama kanshi abin da nan da ɗan lokaci zai sa a dinga ganin ya mahaukaci cikin gura. Dan me mutum zai dinga sha abin da zai kaskantar da shi? Allah ya gaya mu cewa ya karrama ɗan Adam. Ɗan Adam mutum ne wanda yake mai mahimmanci. Babu abin da Allah ya bambanta dabba da shi in ba hankali ba. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu, shari'ar musulunci ta zo don ta kare wannan hankali. To zai kai mutum da kanshi zai dinga yi ma hankalin shi adawa, yana adawa da hankalin shi. Tunda mai sayan abin da zai bata mishi hankali, mai sayan abin da zai wulakantar da gangan cikin shi, ai shi ne yake adawa da hankalin shi, ba wani ba. Ba wani kama ka bai kura ma ya ce ka sha, ba wani bai sun tsare ka da bindiga ya ce in ba ka sha ba zai kashe ka. Kai ka sa kanka daga sigari ka wara, ka wuce ka kai wiwi, ka wuce ka kai shori, ka wuce ka kai wari, ka kai ja, ka kai masara. Kana gani wanda suke sha gaban ka sun haukace, dan mi ba za ka ɗau izina ba kai ka bari? Dan mi? Dan mi Allah ya sa ma hankali cikin kanka? To mu sani ya ku ƴan uwa musulmi, hankalin da mutum Allah ya sa mu a cikin kawunan mu ba ya sa mu bane namu ne mu je mu yadda muka ga dama da shi. Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ya mai yi ɗan Adam a cikin shi zai tambaye shi ga gobe a kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ad, Allah subhanahu wa ta'ala ce da shi, da gani, da zuciya, da dukkan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya maɗa Adam da kankanki. Allah ya ce ranar gobe alkiyama duka zai tambaye su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa ƙaurin musulmutin ba za ta gushe ba ranar gobe alkiyama, ya san matsayin shi, dan wuta ne shi ko dan aljanna, har sai an tambaye shi abubuwa guda hudu. Daga cikin abubuwan nan guda hudu za a tambaye shi al'umri fi ma afna, lokacin shi, rayuwar da aka yi mashi, shekarun da aka bashi, yar rayu a duniya a cikin ya bata su. Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi, za ka ce ma Allah na bata su ne wajen zaman fada, na bata su ne wajen yin niyo, na bata su ne wajen yin shaye-shaye, na bata shekaruna ne wajen shan abin da zai hidda mana hankali, na bata shekaruna ne wajen shaye-shaye, na sha ina ɗan shekara 20 na cigaba da sha har na kai 30 daga nan na haukace har na bar sallah, wannan ba uzuri ba. Ranar gobe alkiyama Allah zai tambaye ka kwana ɗaya da kake, duk minti ɗaya da kake a rayuwa, zai tambaye ka akan ni ka gudanar da wannan lokacin naka. Ya ku ƴan uwa masu albarka, mu sani cewa kayan maye makami ne wanda yake ba ƙaramin makami ba, makami ne mai kace-kace da ɗan Adam, ya wulakanta shi, ya tozarta shi. Ina unwanin rayuwar da bata kare hankalin mutum ba? Ina unwanin rayuwar da bata sa ka kare hankalin ka ba? Dukkan mu nan, duk wanda ke da kuɗi cikin aljihu, yake da ƙaddara cikin gidan shi, bare suka dira mishi, sai inda ƙarfin shi ya kare wajen kare wannan ƙaddara tashi, wajen kare wannan dukiyar tashi. To dan mi kai ba ka kare hankalin ka? Dan mi ka kare kuɗin ka, ka kare gangan cikin ka? Wa za a sako masanda yanzu za a bugu shi ya bari ta kawo gari shi, sai in bai sani ba. wa za a jeho kunku yana gani ya bari ya kawo gani shi babu sai in bai gani ba amma za ka taka kawa ya kai magashina ko kanina ka tai da kanka ka sawo ma kanka bala'in da zai kusan bada hantar dan kai yi tsaye akan shi kuma da dan shekaru zai hauka kanka wannan ba karama asara ba ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ulaika allazina ishtaru ad-dalalata waɗannan su ne wa'anda suka sai bata da shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ce fa ma rabbi hatijaratu kasuwan sun ci da riba sun sai bata da shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu dukkan mu babu wanda aka haiwa da shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kullu mauludun yulad ala fitra kowane dan adam ana haihuwa shi ne a bisa hankali wanda yake mai kyau a bisa hankali Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu ranmu duka ya nuna mata cewa wannan hanyar kwarai ce wannan hanyar banza ce dukkanmu kowa ya san wanga hanyar in na bita nan mike ta ne da za ta kai makabarta duk wanda za ya makabarta cikin mu nan zai babu wanda zai zuwa makabarta ya ba hanyar isolita haka Allah subhanahu wataala ya sanar da mu hanyoyi na kaurai kowa ya san hanyar kwarai kowa ya san hanyar banza Allah subhanahu wataala ya ce ulaika allazina ishtaru ad-dalala sun sai bata da kudaden su bil huda shari'ar da Allah ya musu halittar da Allah ya musu da hankalinsu da kansu suka tai suka bada wannan hankalin nasu suka sai hauka saboda mutum da hankalin shi yake zuwa ya sai abun ma ya shaye shaye ya dinga sha tun yana da hankali hankalin yana rabewa yana yin kasa kasa har ya kai yana yin dumi yana buɗe baki an san cewa wancan ya ci bai da hankali da hankalin shi ya dinga zuwa yana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa ma rabbi hatijaratuhu wa makanu kadi kasuwancin su bai riba ba ko ba su kasance masu shiriwa ba ya kuwa kwa musulmi ɗan adawa su ne ɗan adawa mu ne wa'anda ba su san ci gaban mu wa'anda ba su san su ga mun zama wata ciya wa'anda ba su san mu zama uwaye na gari a gaba wa'anda ba su san mu zama masu aiki ni a gaba wa'anda ba su san mu zama wa'anda suka san ciwon kansu a gaba su ne suke kawo kayan shaye-shaye suna saida mu duk mai san ka ba zai saida ma kayan kwaya ba duk mai san ka ba zai kawo kwaya ba ta kasance shi ita ce abin samun kuɗin shi tare da cewa ya sani idan mutiyan mutane na shanta hankalinsu zai gushe za su hauka ce a ransa su da aka ya koyon uwa musulmi musani cewa kayan shaye-shaye da makami ne wanda yake mai ruguza ɗan adam kuna gani dukkan mu kowa yana gani saboda mi nace ni dan unguwa ne kowa ya sani dukkan wanda ke gani yake ji baka girga gida ɗaya biyu uku innan gidan babu nan gidan akwai innan gidan babu nan gidan akwai innan gidan babu mai sha can gidan akwai mai sha in kananka bai sha dan uwanka yana sha in wani na karbe sha wani jinin ka yana sha kenan wannan fitina ce wadda aka sanyo mu wadda annoba ce wadda ya dace baki ɗayan mu mu tashi mu yaki idan kuma ba haka nan ba duka muna shi muna gani tarbiyyar ƴaƴan mu za ta lalace tarbiyyar ƙannan mu za ta lalace mustaqbalin su adenin su dan da kake jira idan ka mutu ko kuma idan ka kwanta ba ka iyawa ya tallafa ma kannan shi tun a gaban idanunka ya zama mahaukaci wani bala'i ya kai wannan bala'i wani bala'i uwayenmu da suka haye mu mi suke jira a gare mu a mi suke jira a gare mu a haye ka a gidanku ka shekara 20 talatin ishirin da biyar har ka kai arba'in arba'in da biyar baka taba san buhun shekara ba ko baka taba kai tuba na wuni guda a gidanku mu uwa na rayuwarka tare da haka nan ka lallaba gidan idan aje abu ka sace dan kai kai sharisha ka sace dan ka zo fada ka zauna a dore shari ka kitashi ka san ciwon kanka ka nemi aiki ka san dan me ka zo duniya barkiya ka zo ba kai ma wannan gidan da ka gaba ba ku ciki kai ma ka zo duniya ne dan ka gina gida irin wannan ka zauna a ciki kai ma ka yi diya ka rayu tare da wannan diya bashin da uwayenka suka baka kai ma ka bar bashi ba dan ka zo ka lalace ba ka zama dan shayi ka zama uwayenka ba su kaunar ganin ka saboda ka zama musu annoba uwayenka suna watan ina ma Allah ya kashe ka saboda ka zama musu kaya ka zama musu bala'i ka haukace ana kallon su cikin unguwa suna da dama haukace suna da dadan shayi ba dan komai ba saboda abin da kai ka dinga sai makankar kai ka dinga sai makankar shi kuma muna gani ci gaba kawai abu ne da aka yi wa uwa musulmi dole sai mun tashi mu kama jiki mu yi yaki da wannan musibe mu yi yaki da wannan bala'i ba wai gidana babu mai sha ba ba wai ni na hana gidana ba to diyan makwabta ma duk abin da kake iya yi naka hana su to kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi وذلك اضعف الايمان دوان دغا aiki na asha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ya gyara wannan aikin da hannun shi dan yana iyawa yana da karfi yana da dama ne ya hana su da karfin shi ba abin da za a yi to ya hana su ya kore su ba ai unguwar ku bane ɗan wata unguwa ne suka zo kwana unguwar ku suka azabunwa kuka san shaye-shaye suke yi kuma suna jan ɗan unguwa ko kuma a cikin ɗan unguwa bai wuce ɗaya ne ko biyu ba ku taru ku kora su babu abin da za a yi saboda idan kuka bar su gobe iyanku za su gani abin da suke yi su ma su yi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa
wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku taimaka abu sa aiki wanda yake na mai kyawu ne kada ku taimaka abu sa aiki wanda yake na banza ne dan haka ya ku yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukan mushi da cewa ya bashi labari abinda yasa Allah ya cine mu bani Isra'ila Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa wa Isa ibn Maryam zalika bima asra wa kanu ya'tadun كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله سبحانه وتعالى ابن ديسا الله يتيني وبنو إسرائيل سون يهودا ومتانا النبي إيسا الله سبحانه وتعالى سورة سنسابة مع الله سورة سنعين تأدنتي سنعين تغونا لإيري أتكين سابة مع الله كرشي الله سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر sun kasance ba su hana aikin arsha idan sun ga ana yi idan sun ga ana aikin banna ba su hanawa ba su yin komi saboda wannan Allah subhanahu wataala ya cire musu yace ban su ma suna kamawa su dinga yin wannan aikin Allah subhanahu wataala ya ga mu cewa mu ne fiyayyin al'umma da Allah ya fitar a ban kasa
kuntum khayra ummatin ukhrijat الناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
الله سبحانه وتعالى يقول كوني مفي الهير الأمة ده الله سبحانه وتعالى يسبكر أبركسا سبودا يقول تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر سبودا كنا أيكي al'umma annabi Muhammad suna aiki da aiki wanda yake mai kyau kuma suna hani da aiki wanda yake aiki ne na banza da haka ya koyan kwa musulmi magana ba magana gidana ce ba ba magana ƴaƴana ce ba ba magana dangi na bace a magana ce ta kowa da kowa yau ku gaya mun dan mi kowa ke riye gida tun karye goma ya sa mishi dan kwarto yau idan zaka jira gidaje idan dare yayi babu abun da ka isa ka iske waje wani abu na unwani saboda mi saboda muna girba abun da shaye-shaye ya haiwa muna girba abun da shaye-shaye ya haiwa wani yana cewa wallahi awakin shi tare da su yake kwana cikin daki wace musiba ta kai wannan suwa yake wannan sace-sace wannan kannan namu da magajiyanmu da muke gani suna wannan shaye-shaye mun hana su su ne idan abin ya zama masa shiki ba su iya yi sai su sha to ta kowace hanya za su fita su samu kuɗi su zo su sha su suke yan dire-dire su suke yan sace-sace yau abin ya kai tsabar bala'i muna girban abin da shaye-shaye ya haiwar an kai ana kashe mutum saboda salula wadda bata wuce jikabiyar ba kowa ya sani a nan gobe latisa ga wurin da yake sana'a can bakin kwanta sauti na kaiwa can yayi to ƙarye shidda bayan yayi sallah da gidan shi yazo wajen sana'ar shi an tare shi an soka mai wuka saboda salula ne ta tsakanin ku da Allah hankali na wannan abu ko rantsuwa kai kace dan shaye-shaye yan mai wannan aiki bakai ba ka kafara saboda mai hankali na kirkice kake ba yanda za a iya kashe mutum saboda sabula to wannan musiba annoba da shaye-shaye da muke gani ƴaƴanmu da kannanmu da magajiyanmu suna yi muna kyalewa shine ya jawo wannan gobe in ta tsallake ka ba ta wada kanka ba Allah ya kiyaye gobe kanka za ka wada an jira gidan wani yau gobe ba a jira gidanka ba gobe gidanka za a jira dan ka dole mu tashi mu yaki wannan abu saboda muna tare ne tare da su muke rayuwa a cikin wannan wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mun misali a cikin hadisi ingantacce hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi hadisin Umar bin Bashir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa matalul qa'il ala hududillahi wal waqi'i fiha kama talil qawli istahmu ala safina manzo Allah ya buga mun misali wanda dimmi hankali zai gane yace misali wanda yake tsaye a bisa dokokin Allah yana sallah yana azumi baya shaye-shaye yana kokarin yin da'a ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misalin shi da misalin wanda shi kuma shaye-shaye yake yakin sallah yayi tatar shi yayi modin shi ya shaki shi yayi zinaci yayi duk abin da yake dama yace misalin shi da shi kawon misalin mutum guda mutane suka sai jirgin ruwa guda wasu suna da sama wasu suna da kasa to sai masu kasa suke sai sun yi sama sun hau su gibi ruwa su je su biya mutane su sai suka ce ina ma mu buɗe wannan jirgin ruwa saboda mu dinga ibar ruwa ba sai mun sago mun cuta mana ba sau sanin kowa ne da an huda jirgin ruwa ruwa na shiga cikin bi ake nasa nicin ruwa zai dukkan san halaka za su banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shine misalin mutanen da muke rayuwa a yau waɗannan da suke wannan abubuwa ƴan uwanmu ne kannanmu ne magajiyanmu ne idan ba mu kama hannayensu ba idan mu ba da gudunmuwa ba wajen Allah su rusa hanya wajen jawo hankalinsu wajen kwata nuna musu daidai to mu sani su ne muke rayuwa tare da su a cikin wannan jirgin ruwa idan muka bar su suka ci gaba to tamkan mun bar su ne su wasa wannan jirgin ruwa karshe za mu halaka baki dai saboda Allah subhanahu wataala yana gaya mu wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku yi tsoron fitina wadda ba ta samun wa'anda suka yi zalunci a cikin ku kadai ba wanda ya laifi kadai ba shi yasa zai zanga ragai cewa dukkanmu mun sani ba mu sani ba muna girba abin da shaye-shaye ya halewa mun sani ko ba mu sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in suka bar su suka wasa wannan jirgin ruwa to za su halaka baki ɗaya kun kuma suka kama hannayen su basu bar su basu wasa wannan jirgin ruwa to za su tsira baki ɗaya dan haka mu sani ya koyo uwa musulmi dole sai an samu wasu daga cikin mu dole sai an samu masu fada aji latizawan unguwa masu ƙarin unguwa su tashi su dinga yaki da irin waɗannan abubuwa saboda bala'i ne wanda idan ba a bar ba ai kama jiki ba aka yake shi Allah kadai sai inda zai kai ya kuwa musulmi wannan magana da muke kayan maye kayan shashai ba wai marhal ba ba wai Niger ba matsala ce ta duniya baki daya babu kasar da zaka je yanzu ba su da wannan matsalar ta shashai ba da aka kuwa musulmi mu sani cewa kayan shashai kazanta ne rijusun min amal shaytan fashtalibu kazamta ce kayan shaytan ne dan Allah munisarce su ko ba a gaya ma ba kasan shuli kazamta ce ko ba a gaya ma ba kasan wiwi kazamta ce sirop kasani kazamta ce dukkan wani abin da zaka sha ya hudda ka daga cikin hayyacinka ya sa kai bakai sati bakai wanka ba amma ba ka shin komi kasan kazamta ce duk damuwar da kake ciki kayan shaye-shaye ba abinda za su ɗebe ma na damuwa sai dai su ƙara ma damuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Bilal aqimis salata ya Bilal arihina biha Bilal ka tsaya da sallah ka sa zukatanmu su yi sauki mu ji daɗi da sallah in damuwa kake da wani abu na lamarin rayuwa ka rasa aiki ka rasa samun kuɗi talauci ya ma yawa ka tashi ka mai da gabanka gabas ka dinga sallah ka dinga yawaita sallah kana roƙon Allah Allah subhanahu wataala zai tausaya maka Allah subhanahu wataala zai baka mafita Allah ya ga mu cewa man yattaqillaha Allah subhanahu wataala na cewa duk wanda yake tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah Allah subhanahu wataala zai sa mishi a cikin dukkan lamuran shi sauki da haka sai ka koma da Allah ba kan shasha zaka sha ka sha dan lokaci ka dan hankalinka ya gushe hankalinka ya dawo kuma bakin cikin da yasa ka sha din yana nan da gushe ka ci gaba da cha karshe har ka kai ka rasa hankalinka wannan ba shine hanya ba ya kai dan uwana da Allah subhanahu wataala ya jarabta kawada a cikin wannan annobai ka ji tsoron Allah subhanahu wataala shin dan Allah lokaci bai yi ba da zaka dauka izina da zaka dawo a cikin hankalinka ka dawo a cikin hankal hayyacinka ka dauki izina daga waɗanda suka gabace ka anan unguwai mahukaci nawa ke da kai wanda ba mahukacin Allah da annabi ba mahaukaci nawa wanda ba wai a haye shi ne yana mahaukaci ba wai wata rashin lahiya ce ba ta zo ta same shi ya haukaci a sha ne ya dinga sha har ya kai zama mahaukaci nawa ke da kai suna da yawa to ya kai dan uwana da kake sha dan mi ba za ka sa hankalinka ba ka dawo ka tuba kayi wati da wannan abu kai ka sa kanka akwai wahala haka ran ne amma ka daure dan ka ceci rayuwarka dan ka zama mutum kai ma ka zo cikin rayuwa a dama da kai ka bari ka tuba zuwa Allah kasancewarka ka kasance kai shekara 2 3 4 5 kana sha ta zama majiki ba shi ke nuna ba kuma a kai haka zaka dawoma mutumin banza ne na har abada a addini ba haka nan bane Allah subhanahu wataala ya bude kowar tuba ya baka dama Allah subhanahu wataala yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al'adab thumma la tusarun Allah subhanahu wataala da ta ya ku wa'anda suka yi banna suka zalunci kansu suka tunci kansu cikin irin wannan halin na shaye-shaye na zaman banza na rishin ban san mizani ba ba a duniya ban san mi ya kawo ni ba Allah subhanahu wataala ce kada ku yake kauna daga rahmar Ubangiji kada ku yake kauna daga rahmar Ubangiji ku zo ku rubu da gudu ya zuwa Ubangiji kuna masu mika wuya gare shi Allah subhanahu wataala zai gafarta muku Allah subhanahu wataala yana gafarta zunubai baki sai Allah subhanahu wataala ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'adab ku mika wuya ya zuwa Ubangiji ku tuba a bisa abin da kuke yi kayin azaba ta zo muku lokacin da azaban nan za ta zo rai za ta yi nadama za ta yi da na sani mi yassa mi ya bata min lokaci mi yasa na so nayi ta sha nayi ta bata lokaci na a lokacin kuma nadama ba za ta yi amfani ba malaman fiqh suna cewa Allah subhanahu wataala ya gayi a cikin qawa'id din su suna cewa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalam an salas an-na'im hatta yastabis wal majnun hatta yafir mahaukaci bai da lafi duk abin da ya rana gobe a kiyama bai da lafi amma malaman fiqh suna cewa ba wai mahaukaci irin wanga na shaye shaye ba duk wanda ya shage ya ko ya sha wani kayan maye ko ma menene kuma cikin wannan shaye shaye ya saba ma Allah malamai suka ce ranar gobe alkiyama Allah zai tambaye shi kuma zai mai azaba akan wannan abu da ku yan uwa musulmi da haka mu sani baki daya dukkan mu makiyaya ya ku kuwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an rayiyati dukkan mu kiyaye makiyaya kuma kowa za a tambaye shi kiyan da aka bashi na diyan da aka bashi amana ka kula da tarbiyyar su tun suna yara Allah subhanahu wa ta'ala na ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu allaha wa rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun ya kuwa da kuka imani kada ku yaudari Allah da manzon shi ku ci amana amanonu wadanda aka ba ku wa antum ta'lamun alhali kuma kun sani alhali kun sani an zo an kiyama ba mamaki tun danka yana shan sigari makwabcinka ya zo ya ce ma wani na ga danka yana shan sigari sai ka ce a kawai ana takura ma diyanka ba mamaki wani ma magaji ne a cikin gida zai ga kanin shi ya kama wannan hanye yayi kokarin tsawatawa ka gani uwaye suna halawa kakka bige shi ina ruwanka da shi ka bar shi ya rayuwa shi to mu sani cewa ranar gobe da kiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye kowa wannan kiyan da ya bashi amana ce al-imam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imam ra'i wa ar-rajulu fi bayti ahlihi ra'i wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi bayti zawjiha ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'i wa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati al-maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace uba a cikin gida kiyo ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi zai tambaye shi kiyan da ya bashi amana da ya bashi haka mata a cikin gida amana ce kiyo ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bata na diyarta zai tambaye ta ranar gobe a kiyama wannan amana haka yaro a cikin dukiyar Ubangiji amana ce aka bashi ranar gobe a kiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye shi nawa ne daga cikin uwaye suka yi sakaci a cikin tarbiyyar diyansu nawa ne bai san ina dan shi ke zuwa ba bai dame shi ba ina dan shi ke kwana bai dame shi ba tare da suwa dan shi yake yawo bai dame shi ba tare da suwa dan shi yake zuwa sai da mutanen banza suka kama wannan banza shi suka sa ya cikin harkar banza sai lokacin zai dinga nadama lokacin da nadama ba ta yi amfani tun dan shi bai shan komai aka ce ka raba ya zama da su kuwa an can yake bari aka ce mai ya ware shan sigari ya yi koko sai ya radda aka zo aka ce mishi ai an kama danka famsiriya yana can an rene shi saboda kwaya sai ya bigi gaba wani kin bai san ba shi dan shi har ya wuce sha ya zama gidan saboda sakaci na tarbiyya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijara 'alayha mala'ikatu ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya kuwa da kuka yi imani ji tsoron Allah kukare kawunan kudadiyanku daga shiga wuta, wuta wadda Allah subhanahu wataala ce an hura ta ne da mutane da kuma duwatsu. Akan wannan wuta akwai mala'iku ghiladun shidad, mala'iku wanda suka kakkaura masu tsanani, ba su saba ma Allah subhanahu wataala, kuma duk abin da Allah subhanahu wataala ya umarce su da shi suke aikata. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake mun gargadi, wa anzartukum naran talazza, ina yi muku gargadin wuta wadda take mai yayi, ba dan komi ba, malamin cewa ba dan komi ba ake tattauna irin waɗannan abubuwa saboda soyayya, saboda yawantaka ta addini. Yau babu wanda zai so yaga wanda ya sani, akwai takeici ku ba mamaki kai da kake sha ba ka iya ganewa, amma akwai takeici wanda ya saka yayi yarinta da kai kai a kai ga faminka, wanda yayi abunta da kai ma ya gane ka bayan in shekaru yayi balaguro ya dawo ya iske ka a lokaci, a ce mushi sha ne yake. Allah kadai ya san yanda zuciyar shi take kuma, Allah kadai ya san irin takeicin da yake ji da haushin da yake ji. Da haka ya koyi kuwa musulmi lokaci yayi ba tare da karatun mu ya kare, amma ina kira da uwana magajiyaina da kannaina na wannan unguwa dan Allah da annabi, ba a cewa dan annabi, dan Allah, dan Allah, dan Allah, maido hankalin a cikin kawunan, maido hankalin a cikin kawunan, mu tausaya mu uwaye, mu tausaya mu rayuwar mu, mu yi wati da kayan shaye-shaye, mu yi wati da su, babu inda za su kai mu sai mahallaka. Abunda muka karanta daidai,
amin.
Allah subhanahu wataala ya bamu dada,
amin.
Kuskure Allah subhanahu wataala ya yafi,
amin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun saurari nasiha daga bakin